Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu jiyar da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Asabar hukumomin Afghanistan sun saka dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi don dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai ikirarin musulunci tana ƙara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan, inda ta kai gab da babban birnin a cikin larduna 34 na ƙasar, wato birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa muryar Amurka cewa an sanya dokar hana fita a duk lardunan daga ƙarfe 10 na dare zuwa ƙarfe 4 na asuba, amma banda birnin Kabul da Nangarhar da kuma Panjshir. Kungiyoyin 'yan ta'adda sun saba kai hare-haren ne cikin dare, don haka aka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare da zai taimaka ainin wurin dakile ayyukansu na tada zone tsaye, inji Ahmad Ziyaziya. Kungiyar Taliban ta ƙara ƙaimin kai hare-hare ne a farkon watan Mayu, lokacin da Amurka da kungiyar NATO suka janye sojojinsu da suka rage a Afghanistan. Tun lokacin ne kuma 'yan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da rigima ba. Ya zuwa makon da ya gabata, rundunar sojin Amurka ta ce ta kammala kwashe kashi 85 na sojojinta, kayan da za ta kammala aikin zuwa ƙarshen wata mai zuwa. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Faransa jiya Asabar sun fesa hayaƙi mai sa hawaye, yayin da arangama ta ɓarke a lokacin zanga-zangar ƙin jinin dokokin COVID-19 da rigakafinta a tsakiyar birnin Paris, kamar yadda rahotannin talabijin suka nuna. 'Yan sandan sun nemi korar masu zanga-zangar a kusa da tashar jirgin ƙasa da ke cikin babban birninta, Gare Saint-Lazare, bayan da masu zanga-zangar suka kayar da babur ɗauke da jami'an 'yan sanda biyu, kamar yadda hotunan talabijin suka nuna. Hotuna sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin, haka kuma rikici ya ɓarke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a daidai Champ Ellis, inda suka harba hayaƙi mai sa hawaye kana aka dakatar da zirga-zirga ababen hawa, kamar yadda hotunan suka nuna. A wata zanga-zangar kuma da 'yan siyasa masu haƙiƙar mazan jiya suka shirya a yammacin Paris, masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar coronavirus sun riƙe rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya. Sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu, haka kuma an kwashe wasu dubun da bata daga inda suke a jihar Maharashtra, a cewar jami'an Indiya, bayan da wani ruwan sama da iska mai ƙarfi suka afka yankin har suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa. Firaministan Indiya Narendra Modi ya ce ya yi matuƙar baƙin cikin rayukan da suka salwanta. Hukumomin Indiya sun ce an riga an tura sojoji su taimakawa aikin ceto da kuma kwashe waɗanda suka tsira. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan zai ci gaba da zuba har zuwa wani 'yan kwanaki nan gaba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya nufi kudu maso gabashin nahiyar Asiya domin ya haɗa kai da ƙawayensu akan damuwar ƙaruwar ayyukan soji da China ke yi yayin da annobar coronavirus ta duniya ke ci gaba da raunata yankin. Wannan wata ziyara ce mai ma'ana, Austin ya faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi zuwa jihar Alaska kafin ziyararsa yankin Asiya. Ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin, a don haka babbar manufa ta ita ce ƙarfafa dangantaka. A mako mai kamawa, Austin zai ziyarci ƙasashen Singapore da Vietnam da kuma Philippines. Wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diplomasiyyar gwamnatin Biden zai kai kudu maso gabashin Asiya, haka kuma ta biyu da Aston zai kai a yankin Asia Pacific wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatar tsaron Pentagon.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
Tuba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa akai miki dole. Wannan karan za ku ji ga mu a kasuwa, ba ku ji irin hayaniyar da ku saba ji mun dibo a kasuwa ba. Wannan kasuwar ta zamani ce, ta cikin birni, a cikin tsakiyar garin Kaduna take. Fitacciyar kasuwa ce mai cikakken tarihi da ake kira Sheikh Abubakar Gumi Central Market a nan garin Kaduna. Yanzu haka dai akwai kusan duk abin da kake nema a cikin wannan kasuwa, saboda tana tsakiyar birni. Kaje wajen abinci akwai masu shagunan manja, kayan abinci, shinkafa, kayan shafe-shafe. In kaje shagunan kwalliya akwai shagunan da ake sayar da kayayyaki na zinare, gwal ne da shauransu na kale-kale na mata. Akwai kuma guraren da suke sayar da kayan gyara amarya na dakuna, irin kayan tukwanen girki. Sannan akwai kusan duk abin da kake nema dai na zamani akwai a cikin wannan kasuwa. Gurin kayan yara ne, abubuwan agogo ne da waye da sauransu. Kuma yanzu nan da nake ciki muna cikin rumfar wani mai sayar da gwalagwalai wanda kuma ina ga kamar inda aka saba, bari mu je kai tsaye mu ji sunan shi. Alhaji, barka da kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Ibrahim Edi, chairman na masu sayar da zinari a Kaduna.
Ya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah, mun gode ma Allah ko da yaushe alhamdulillah.
Wannan wace irin kasuwa ce? Mun saba mun ka shiga kasuwa kawai kafin mu shiga ma duk irin hayaniya da haya gaga ma sai ya kai bani bur kai bani kaza. Irin mun saba mu je kasuwa kawai gurin barkono sai da shanu, nan naji ku tsit ne kaman ba kasuwa nake ba.
Eh to alhamdulillah, a ko da yaushe dai kasuwa tana canzawa. To hakikanin gaskiya yanzu dai kan ba kamar yanda yake bane da. A da hakikanin gaskiya kayan suna da sauki, masayan suna da yawa. To ko da yaushe sukan zo daga sassa na cikin Najeriya, haka sukan zo su saya dan amfanin su, su saya dan su yi sari. To kuma sai kasance tare da hauhawan farashin canji na naira, wanda naira tana shan kashi a hannun sauran kudaden da suke na duniya. To wanda kuma duk shi ya jawo sanadiyan da kayan yayi tsada, mutanen dai a hankali dai suke zuwa su saya.
Ce yanzu dai kasuwa ba kamar da ba.
A hakika yanzu dai kamar kasuwa ba kamar da ba, sai dai mun gode ma Allah ko da yaushe.
Amma yanzu misali, a da idan jarinka kana da naira 500,000 ko miliyan 1 kana harka gwalagwale, yanzu miliyan 1 za ta iya maka sana'a?
A gaskiya a yanzu dai miliyan 1 to sai dai mutun ya kalla dai ana yi, amma miliyan 1 ba za ta yi mai sana'ar gwal ba. Amma a da can kam da miliyan ka 5 zaka je ka siyo kaman kilo 5 ka zo ka kasa. Amma yanzu kilo 1 ana neman wajen miliyan 30. To kaga ai abu ne mai yawa.
Kilo 1?
Kilo 1
ada kilo 1 nawa?
Da kilo 1 bai wuce miliyan 1. Amma yanzu kilo 1 kai wajen miliyan 30.
To yanzu ma sai yanzu yaran ku suna iya dawowa?
Suna zuwa daidai gurguru, suna tabawa a hankali a hankali.
Wani lokacin tashin kaya kan cire wasu a cikin kasuwa, saboda jarin su bai da karfi, kaya ya tashi ba su a ciki. Tunda kai ne shugaba, ko yanzu haka wannan tashin tsadar kaya daga abun miliyan 1 ko 2 ya koma miliyan 30, ko ya sallama wasu ɗan sana'a ku yanzu?
Eh, hakikanin gaskiya da dama kam wannan tashin kaya ya sallama abokanin harkar mu, wanda kuma abin takeici ne abin rashin jin dadi gaskiya.
Bayan fitowa daga shagon masu gwalagwalai, ga na zaga na ga akwai shaguna su masu hijabai ne, masu ga wani shago kuma akwatuna ne na aure iri-iri dai da shauransu. Ga masu bari mu ga Alhaji, me suna?
Sunana Umar Tofa.
Me kake sayawa ne?
Ina sayar da akwatuna ne na aure.
To ya labarin akwatunan aure?
Eh to akwatunan aure ga su nan kala-kala, sai dai cinikin nasu ne ya danyi kasa yanzu saboda rashin kuɗi a hannun jama'a.
Na gan kun dawo inuwa, dama an ce to ya kasuwan ne, ban ga ana irin layi, kuma gashi yanzu lokacin da ake ta aure.
Gaskiya yanzu jama'a ba su da kuɗi a hannu, yanzu ba sa iya siyan akwati. In sun zo sai ma dai alƙawari, kurin zan zo, amma gaskiya ba a siya saboda rajo ta yi tsada. Akwatunan da ake siyar da su ba su wuce naira 20,000 ba, yanzu sun haura sama da 30,000. To dalilin abin da yasa ma kenan abu yake dan ƙara ba su tsoro, suke tanja baya da akwatunan.
wasu na ganin cewa an je kasuwa za a ga ana ta hada-hada nan kuma gashi tsakiyar kasuwa ne amma kusan gashi tun daga shigowar mu ni ban ga irin mutane suna kai komo da me ya faru ne
to gaskiya an dan tsince kai a cikin mayuwacin hali dan magana na gaskiya an ji jama'a ba kudi a hannu kudin dai muna da zama ne dai kawai dan zaka zo kasuwa zaka iya kwashe sati ma ba wani zo sai komai yanzu sabanin da da kafin ma ka zo ana jira ne a siya amma yanzu zaka zo kai ta zama ne gaskiya ba wani abu da ke tafiya yanzu masu dan kadamin karfi ma yanzu dai barin kasuwa suke
yanzu misali a satin nan ka sai da akwatuna nawa
ka gaskiya a satin nan ba wani zo siya sai dai alkawari kawai saboda rashin kudin
cikin wannan shiri na kasuwa na sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu haka akwai shaguna na gani ana sai da takalma irin tsaffi ko kuma sakan wanda aka kawo da su yan kwatano da kuma wasu yan kyallaye da sauransu ga kuma anan gefe ga shagon da ake sai da atamfofi da yaduka da shaddoji da leshi-leshi da kuma ga wani alhaji na ganshi tsaya kofa ba tunda ba ciniki ake ba alhaji me sunanka
sunana Ibrahim Kiri
alhaji Ibrahim me kake saiwa
ina sai da zannuwa ne da shaddoji da leshi
wannan shagon naka ne kenan cike da atamfofi
shagon ne
to ya kasuwa
kasuwa tunda muke gaskiya ba mu taba ganin kasuwa irin ta wannan shekarar da muke ko bara da aka yi lockdown ba mu samu matsala irin ta wannan shekarar ba
me yake faru
a Kaduna state dai mun samu matsaloli gaskiya
ba ciniki ne koko
to ba za a ce ba ciniki ba ana yi kadan kadan to ka san ita kasuwa gaskiya an aka ce ma'aikaci ya samu matsala to gaskiya dan kasuwa sai a hankali gaskiya yawancin ma'aikata wani zaka ji ya ce wata 6 bai ga albashin sa ba wani wata 3 wani wata 4 bai ga albashin sa ba
saboda kasuwa yanzu sai ta tsaya ba cin
gaskiya kasuwa sai ta
amma dai kusan ma'aikata ne kenan ke diban
ka ta gaskiya
ganta wa tamfa mafi tsada ta kan kai nawa
a tamfa mafi tsada zaka same ta 45,000
mafi sauki fa wanda daga ita ba wata mai arha
1,300
ada a rana misali kakan yi kamar nawa ranar da aka yi ciniki
ada wallahi nakan yi 120 ma
amma yanzu fa
wallahi yanzu ina jin 10,000 ma wani lokacin sai haka ne ma ka rasa 10,000 ma
har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Central Market a garin Kaduna abun mamaki da take wannan kasuwa tana tsakiyar garin Kaduna akwai bangaren da suke kula da kayayyakin da suka shafi abinci alhaji me sunanka
sunana Laisa Idu ya daki
Alhaji Saidu ya kasuwa
Alhamdulillah
ya naji ban ga ana hada-hada ba duk da yake an ce yanzu man gyada da manja kudi sun daga
to babu kudi a kasa gaskiya babu ciniki kwata-kwata
har manja da manja suka zama dole a girki
ka mutane ba su da kudi
amma za a ci abinci
to me sai na naira 10,000 zai sai na 1,000
yanzu nawa kuke sai da jarkan manja wannan da ake ce mata 25 liters da
yanzu muna sai da 19,500
na manja ko na man gyada
na manja
man gyada fa
muna sai da 23,000
da fa kafin yanzu
da muna sai da 19,800
amma kamar shekara da ta wuce nawa suke
muna sai da 13,000
ya zaka auna cinikin Canada da yanzu
yanzu cikin kashi 10 ba nan kashi 2 a da yau da daure sai in yi miliyan 1 saboda kusan miliyan 2 a rana
na mai din
na mai
yanzu fa
ko 100,000 ba da yanzu
kamar inda kuke ji har yanzu dai muna cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi Center Market wanda a wannan karan mun shigo shagon kayan shafa-shafa za a ce shine kamar cosmetic
assalamu alaikum sunana Aliyu Abdurrashid daga nan AA Rashid Cosmetic Central Market Kaduna
ya yanayin kasuwa
to kasuwa dai mun gode Allah alhamdulillah
kusan kai kadai ne naje shagon ka naga mai sayayya kusan duk shagon da muka je a zaune suke suna hutawa kai akwai bambanci ko
eh to gaskiya amma gaskiya mu ma din tabbas mun ga canji
wani irin canji
gaskiya kasuwa ba kaman da ba
yanzu kamar da kakan yi nawa a rana
kamar 200 haka misali ashe
amma yanzu fa
yanzu gaskiya ko rabin haka ba ai
kamar kayan da ya shafi shafe-shafe in zan yi aure kamar nawa ne za a ce yana dan tsaka-tsaki kudin da mutum zai kashe in zai hada kayan shafe-shafe na aure
yanzu a talauce daga 25,000 zuwa sama
amma da fa
a da har na 10,015 insha Allah ana hadawa
me sunanki
Khadija Muhammad Awal
to daga ina kika zo sayya
haira gasa
da me da me kike zo sayi
kamar cuba da air freshener da turaruka da su collector an fitaka
amma ya kika ji farashin tunda da kikan zo
eh to gaskiya komai ya dan ƙara kuɗi haka ba kamar yanda na saba siya ba
zaki daure ki sai haka
haka nan za mu siya tunda ana so
to a cikin ita wannan kasuwa abun mamaki shine har ma akwai guraren da ake sayar da kayayyakin da suka shafi irin su goro kamar wanda kuka ji wani lokacin mun je kasuwannin karkara akwai gurin da ake sayar da goro naga ga namijin goro ga ainihin goro alhaji menene sunan
sunana Alhaji Anas mai gore kasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Bunmi
ya aka yi nan kasuwar duka daga kayan atamfofi sai robobi sai kayan kawa kawai kuma kai kuma sai ga da gora tsakiyar kasuwa
to wannan abu da ma kasuwa asalin ta mu muka kafa ta saboda asalin wannan kasuwa ta Sheikh Abubakar Mahmud Bunmi daga mahauta sai yan hatsi sai yan goro su ne majoritin mafi yawa kafin wasu kayan kyalekyale su biyo baya na zamani
kasuwar ce naga duk inda naje sai in ga mutane ana zaune amma kai ai naga gashi ana ta hada-hada ya kirga wasu kudade
dai ake yi ya yanayin kasuwar goro.
To kasuwar goro alhamdulillah lokaci ne ka sani na dan auratayya da kuma shirin babbar sallah na zuwa, wasu kuma za su tafi gida noma su kan zo su dan diba wanda za su je su tauna a can.
Amma wasu kamar ya zo musu abinci saboda haka ko ana ganin koda ba ciniki dai ku za ku dan taba ciniki saboda goro.
Eh shi gaskiya alhamdulillah mai goro ku a tsakiyar daji yake sai ya ciniki.
Ya zaka gwada kasuwar yanzu da
gaskiya a yanzu kasuwa sai hakuri ba kamar yadda take a baya ba.
To ya magana farashi.
Eh farashi ya hau dan kaga goro ba na Najeriya kadai bane muke amma mu'amala da shi.
Idda nawa ne?
Eh da bai wuce 1700.
Amma yanzu fa?
Yanzu ya koma 3500.
Kafin mu rufe wannan shiri sai mun ji daya daga cikin jami'an wannan kasuwa a da wanda su suka sauka daga mulkin kasuwar. Da farko wasu sai suna.
To jama'a assalamu alaikum, suna Akarami daga Abakar daga kasuwar Abakar Goma a Kaduna, kuma ni ne tsohon kakakin yan kasuwar jihar Kaduna.
Ya kasuwar taku ne naga gashi ka daidai bu wannan layi da muke ciki, wasu shagunan ma a rufe.
To alhamdulillah ka san canjin yanayi ne kuma abin da ya kawo wannan rufe rumfan zagan cewa saboda tattalin arzikin kasa zaga wa'ansu dai ba jari wa'ansu yan kasuwan kuma tattalin arziki dai sun samu dai iftila'in rashin jari. To sakona shine dai a jama'a dai musamman ma kitan gwanta rika ba su albashi kuma yan kasuwa musamman mu yan kasuwan Kaduna dai muna neman tallafin kuɗi na jari kenan domin yan kasuwa. Gaskiya mun shiga halin da bamu da jari, gaskiya muna neman a taimaka mana da jari ko nawa ne a taimaka mana da jari shine kiran mu dai.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasashe.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sarki wato littafin karin magana daga sura 16 aya 25. Kowane mutum na da irin muradinsa, kowane mutum na irin fahimtarsa da yadda yake gane yanayin rayuwa. To amma Ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya dauka daidai fahimtarsa daidai kuma gurgudo ne. Yana jawa kamar hanyar nan da kirki ko aini mai kyau, amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshenta za a kai ga halaka. Wato da ido mutuka mutum ya dauki hanyar ko ne hanya ne ko ta hanyar nema bin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na ta zamantakewa ne, sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba ne, amma sai dai ya kai ga kuri a kawo gane. To kafin wanke hula ta kai mu dare, hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba a samu cikakken zaman lafiya ko dawamin zaman lafiya, to mu bar wannan hanyar da ake rigima a kasan mu, mu koma ga Allah Ubangiji ta wurin tuba da tsoronsa da kuma kaunar juna.
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci. Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama. A wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro, wato severe malaria a turanci.
Bari mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance. Akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba. Akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci, wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala. Bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare-bangare ne yana da dandama. Misali wanda akwai abin da ake cewa cerebral malaria, zazzabin da ya shafi kwakwalwa, kuma shi din yana iya zama kala biyu. Matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa, wanda yana da matukar illa, yana kisa, ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu. Akwai kuma waɗanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka, za su zama ba su da ƙarfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24, wato multiple convulsion kenan. To kuma akwai abin da ake cewa pulmonary edema, wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro. Akwai abin da ya shafi ƙoda, saboda ƙwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin ƙwayoyin jini ne, sai ta farfasa jinin nan. In ta farfasa jinin nan, abubuwan da suka rage na ƙwayoyin jinin nan za su bi ta shi ƙoda ne. Maimakon ƙoda ta yi ƙoƙarin tace su, sai ya kasance sun cutar da ƙodar, har ita kanta ƙodar ta zama ta samu matsala, ba ta aiki yadda ya kamata. Sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki, kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda ya baki matuka. Sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi, fitsarin da ya kamata ƙoda ta yi ta daina yi. Ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan, sai mutum ya samu rawayar ido, wato jaundice. Sai idan shi yayi rawaya matuka, yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu, amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne.
Menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro?
Akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro, shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe. To shi kuma in babu isasshen jini, sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba, kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa. Saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka. Alamominsa yawanci abu na farko, kamar yadda kowa yake ganin malaria, zazzabi, dan ciwon kai, ciwon jiki da sauransu, haka take nuna, kamar yadda kowace malaria ke nunawa. Sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro, mutum ya tagayyara, sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration, wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro, yadda baya iya zama, baya iya tashi, sai an daga shi, ba zai iya cin abinci ba, komai sai an mai, koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba. Idan aka duba, idan jini yayi ƙasa matuka, za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal, za a ga idanu yayi fari matuka, za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu. Da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan. Saboda haka wasu bangarori ne da dama. Akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti, saboda sinadarai ne ake dubawa, sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro, mai matsananciyar zazzabin cizon sauro. Saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alama cewa yana neman tagayyara din nan, to a kai shi a asibiti. Likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata. Kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar ƙasa, da bukatar sai an yi mai ƙarin jini. Wanda ƙodar shi ta samu matsala, akwai matakan da za a dauka. Yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba, ya duba irin maganin da ya cancanta yawa mara lafiya.
To likita, misali a gida aka ga mutum yana
neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro. Akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti?
To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin, saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske. Saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi a kwantar da shi, ba lalle sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya, a kwantar da shi a garzaya asibiti, saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsari matuƙa.
Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa?
To illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne, misali gaba ɗayan su kowane iri ne, rayuwar mutum tana cikin hatsari. In ba a dau mataki ba, mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa, wasu ala'alla kafin aje asibiti suna iya mutuwa, wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu, saboda ala'alla an shiga halin da ko da an yi maganin abin da Bature ke cewa irreversible state, ba za a iya canza abin da ya faru ba. Saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala. In kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwan nan, ko ji ko gani ko taɓin hankali ko ɓangaren jiki ya shanye, akan iya samun matsala ƙodar ta lalace, sai ka ji ana maganar cewar sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin ƙoda. Ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro.
Cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi?
Rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro, kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro. Mutanen da kawai suke da ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a ƙasashen da babu zazzabin cizon sauro, kuma za su tafiya su shiga ƙasashen da ke da zazzabin cizon sauro. Yawanci sati biyu kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha. Za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan, za su rinka shan magani, sannan kuma har ƴan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma ƙasashen su. Sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro. Sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi ƙasa, akan iya ba su magunguna domin karewa. Amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba, garkuwar jikin shi lafiya lau, to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne. A tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli, an yi amfani da yana mai magani, sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu, wando mai tsawo, ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba. A takaice kenan, ɗaukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi. Sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro, a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa, kada a bata lokaci.
To likita, za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya?
To a Najeriya, saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauron, wato Plasmodium falciparum, ta fi yawa, kusan kashi 98% na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani, za ka ga akan samu wannan matsala akai-akai.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.